Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da riru amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da daren yau Litini 9 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Tasli da sauran abokan aiki daga lambarin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren. To a babin rahotannin mu za a ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya shirya wani taro madalibai masu koyon aikin jarida kan yadda za a kauce ma labaran ƙarya da dai sauransu.
Yan jarida muna aiki ya kamata mu bi gaskiya saboda bin gaskiyan ne muka ce mu fara da matasa su da suke karatu.
To ko bayan nasarorin da hukumar yaki da almundahanar Najeriya ta ce ta samu ta kuma gamu da kafar ungulu daga gaggan barayin jiro?
Suna yakin mu baya so da yake su suna da kudin banza kudin jama'an da suka sato suna zage-zage da kuma abin da ake kira fake news na mani da dami da mutum da yake ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce baka iya sake ta.
Bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda mai magana ke ganin za a iya kawar da almundahana a kasar da ya fito. Kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-6-5. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran. An samu rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka yayin da a yau Litinin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican suka bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tsige shugaban Amurka Donald Trump. Sauraron ba'asi da kwamitin shari'a ta gudanar akan zargin da ake wa Trump wata dama ce ta musamman a shekaru 249 na tarihin Amurka kuma karo na hudu da shugaban Amurka zai fuskanci tuhuma ta tsige shi. Biyu daga cikin shugabannin an tsige su ne amma ba wanda aka taba sauke shi daga kujerarsa ta hanyar bin matakan tsigewa. Jagoran kwamitin 'yan Democrat dan majalisa Gerald Nadler ya nana ta cewa shugaba Trump ya nuna son zuciya da ya tursasa Ukraine ta gudanar da bincike akan babban abokin hamayyarsa a zaben shekara ta 2020 mataimakin shugaban kasa Joe Biden yayin da kuma ya ki sakin kudi dalan Amurka miliyan 391 tallafi da sojojin Kivu ke bukata don yakar ƴan tawaye da ke goyen bayan Russia a gabashin kasar. Akalla mutane 5 suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata a yau Litinin bayan da wani dutse ya fara aman wuta a can gefen wani tsibiri da ke arewacin kasar New Zealand. Tsibirin dai na ɗaya daga cikin manyan tsibirin kasar yayin da ake ci gaba da neman mutane da dama da suka bata. Ake kuma jigilar waɗanda suka samu raunuka zuwa asibiti. Masu ayyukan ceto na cewa akwai haɗarin gaske idan aka ci gaba da binciko waɗanda suka bata. Ma'aikatan kwana-kwana suna can sun ce kimanin mutane 50 ne suke yankin tsibirin a lokacin da dutsen ya fara amai. Adadin ya gaza wanda Prime Minister kasar ta New Zealand Jacinda Ardern ta fito da shi da farko wanda ya nuna 'yan yawon bude ido 100 ne ke yankin a lokacin da wannan abu ya faru a wani tsibiri da ake ce masa White Island Volcano. Yan jam'iyyar shugaban rikon kwariya na majalisar dokokin kasar Sudan ta kudu Anthony Lino Makama sun tilasta mai ya sauka daga mukaminsa. Makama ya aje aiki ne a taron cikin gida na jam'iyyar mai mulki ta SPLM da aka gudanar jiya Lahadi a Juba babban birnin kasar. Mai murabus tsohon shugaban majalisar ya ki amincewa da ya yi murabus a can baya a watan Nuwamba da ya gabata a lokacin da 'yan jam'iyyar SPLM suka yi barazanar kada ƙuri'ar tsige shi. 'Yan majalisar SPLM na zargin makama ne da sama da fadi da kudade masu yawa da kuma karbo bashi na dala miliyan 400 daga bankin Afrezim ba tare da an gabatar da bukatun a gaban majalisa ba kamar yadda doka ta tanada. Makama ya musanta aikata ba daidai ba yayin da yayi barazanar shigar da 'yan majalisar kara saboda bata masa suna da yace suka yi. Kuna sauraron labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, wani dan kunar bakin wake daga cikin man iyakan Taliban ya hallaka mutum tara bayan da ya tarwatsa kansa a cikin wata mota makare da ababen fashewa a Afghanistan. Harin ya faru ne a kusa da wani sansanin soji a kudancin kasar, ya kuma raunata mutane da dama baya ga waɗanda suka samu raunuka.
Aisha Tasil aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A babin rahotanninmu za mu fara yada zangon ne a babban birnin jamhuriyar Nijar wato Yamai, inda ofishin jakadancin Amurka ya shirya wani taro ma ɗalibai masu koyon aikin jarida kan yadda za a kauce ma labaran ƙarya da kuma son zuciya. Salabar ba gare ka.
Matasa maza da mata kimanin 25 daga kungiyoyi masu zaman kansu da ɗaliban makarantar aikin jarida IFTIC ne yake daukar wannan horo da ke mai da hankali akan hikimomin aikin jarida a wannan zamani da wasu ke amfani da kafafen sada zumunta domin cin zarafin wasu.
Être journaliste, ce n'est pas facile, surtout en ces temps difficiles.
Jami'in kula da sha'anin al'adu a ofishin jakadancin Amurka, John Doe, na cewa aikin jarida na da matukar wuya a wannan lokaci mai sarƙaƙiya. A kullum muna shan labarai kala-kala, ba kuma dukkan su ne yake amfanar jama'a ba. A zamanin nan da labaran bogi, bincike domin tabbatar da sahihancin majiya yana da muhimmanci sosai.
L'ambassade des États-Unis s'engage à soutenir un journalisme responsable.
Ainihin kungiyar 'yan jarida mata a PAK Niger ce ta zo da shawarar bayar da wannan horo ga ɗaliban da ke karantar aikin jarida, matakin da shugabar wannan kungiya Amin Yandu ta ce rigakafi ne ga waɗannan matasa.
'Yan jarida muna aiki ya kamata mu bi gaskiya, saboda bin gaskiyan ne muka ce mu fara da matasa su da suke karatu, in an kama musu yanzu lokacin za su yi aikin jaridar nan aikin nan za ta gyaruwa. Ka a bar mutane sai sun zama 'yan jarida suna ta yin laihi kullum abu babu kyau.
Lura da yadda kafafen sada zumunta ke ɗauka hankalin matasa a yau ya sa majalisar matasan Niger CNG shigar da nata mambobin domin su amfana da wannan horo, inji shugabanta Aliyu Umaru.
Cikin aikin jarida ya kamata, kamar da aka ce, duk wani information da zaka labari zaka bada ya kamata ka tabbata kan ta yana kai verify information, tunda wanda suna ji labari lokacin da kun bata suna mutane, lokacin da zaku so ku jara ba su ji, kenan wannan mutum sai ku bata sunan shi gaba daya.
Makarantar IFTIC ta yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Amurka a bisa la'akari da yadda abin ka iya tasiri a kawunan ɗaliban da ke karantar aikin jarida. Rabiu Adamu director ne a wannan makaranta.
Mu dai a takaice za mu ce raba sa je muka samu, tunda watakila ba mu da halin da za mu biyan wani ga mutum da zai kwana biyar yana koya musu wannan horo, sai na saboda shi ne za mu ce wallahi ga raba sa je muka samu, kuma wannan horon da zai musu za ya zo ya kuble wancan horo da muke musu cikin makaranta.
Tsohon ma'aikacin muryar Amurka Nicola Pino ne yake jan akalar wannan horo da za a kammala a ranar Juma'ar da ke tafe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Sulaiman daga jamhuriyar Nijar, kuma bari mu kada Najeriya, inda albarkacin yau wacce ke ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan illar almundahana. Wakilinmu a Abuja Salisu Ashaka ya yi hira da shugaban hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC Malam Ibrahim Magu, wanda Sali ya fara da tambayarsa irin nasarorin da hukumar ta samu a yaƙi da almundahana. Sai ya ce,
ba za mu iya faɗa duka abin da muka yi ba, amma ƙasan da muka zo mun yi aiki so much that mutane akwai tsoro ba kaman da ba mutane suka yi abin da suka ga dama amma yanzu ƙarya ce ba za ka iya zalunci jama'a kace ba za a yi komai ba to akwai dan wannan kuma mun yi iyakar gurgudu karbe ma jama'a kudin sata da kudin da aka cuci al'umma mun yi iyakar gurgudu kurai kuma mun kai su kotu muna nan muna prosecuting nasu dukka state capitals da kaje account da muna da cases cikin karamin kotu babban kotu da har court na appeal da supreme court mu ne agency da zaka ji ka samu muna da cases da yawa kaga yanzu kaman wannan shekarar an samu conviction 213 ba taba irin wannan ba country na kudin da aka kwacewa sauran jami'u ma suna yi duka cikin jami'un ba wanda ya kai mu yawan abin da aka karba a hannun mugaye a hannun azalumai
kaman wasu irin kalubale ne ka fuskanta daga zuwa ka wannan kan kujera
kalubale na wanda na fuskanta wanda ake cewa corruption fighting back wato
cin hanci
yes suna yakin mu baya so da yake su suna da kudin banza kudin jama'an da suka sato suna zage-zage da sauransu da kuma abin da ake kira fake news shi ma ya zama wani problem za mu yi aiki tsakani da Allah suka ga mutum an je ta baya hakan na mani bai dame ni ba tun da yake ƙarya ce gaskiya kuma gaskiya ce ba ka iya sake ta so don haka bai san mai mu wannan ba zai hana mu ba za mu ci gaba da faɗan nan
kana samun wani lokaci daga sama ana saka ka kai kaza a akar kai kaza
to akwai bambanci kwarai kasan wala nuri baru ya aiki da wani shugaban Obasanjo ita kuma Hajiya Faridu Waziri ta yi da Goodluck da kuma Isa Lamurri dukkansu na san su kwarai mun yi aiki tare sa'an da ni na samu shine ni ina tare da General Muhammadu Buhari kasan shi muna da free hand shi dai inda za ka yi gaskiya to a ci gaba da aiki
wasu suna ganin cewa kamar rashin tabbatar maka da wannan mukami ya saka ba ka iya yin yaki da cin hanci da rashin kamar yadda ya kamata me za ka ce akan haka
wallahi niko kasan Allah rashin confirmation na wadin shi ne yake bani wannan courage din wannan zeal din nake pushing yanzu da sun confirmin na da za ka ga ka same ni na bacci amma za ka zo na 9 pm 10 pm za ka same ni a office ai wannan aikin jihadi ce mu karba ma mutane yancin su
shugaban hukumar yaki da almundahana ta Najeriya EFCC kenan Malam Ibrahim Magu a hirarsa da Salisu Shehu Ashaka kan ranar yaki da almundahana to an jima kadan za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan yadda za a iya kawar da cin hanci da rashawa da nau'ukan almundahana a kasar da mai magana ya fito kafin nan a dan ji wannan
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202-205-2655 amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 2055 2655.
To alamar ga wani malami kan layi, waki kan layi, waki kan layi, waki kan layi daga Naija.
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba.
To malam Ibrahim, yi magana, muna jin ka.
To masha Allah, gaskiya wannan hukuma ta EFCC da ake bayani mu ba abin da muka dauke ta bayan yaudara ce kawai.
To tunda ike haka ne, ya kake ganin za a yaki almundahana a kasar ka? Wace shawara zaka bayar a hanyoyin da kake ganin idan aka bi su za a yaki almundahana a Najeriya tunda kasar ka kenan?
To shawara ɗaya ce, ainihin da malamanmu da iyayenmu da kannanmu da kuma ainihin matsayin ƴaƴanmu, kawai mu dage da addu'a, duk wani azalimi a kasar nan Allah ya karya mana shi, Allah ya rusa mana shi, shine kawai mafita. Amma in ba haka nan ba, yanzu ka duba an ce an kama hukuma EFCC, amma an karɓi kuɗi, an karɓi kuɗi, sai dai ya kasance ya kawo kuma ya ɗauki, haka al'amuran ke tafiya.
To
wani abu da muke gani a ƙasa.
Malam Ibrahim, baka ji wasu malaman na cewa wai Allah ya ce tashi na taimake ka ko wani abu haka ba? Ba ka ganin kamata yi a ce su ma 'yan ƙasa sun yi hunkuru kafin Allah shi ma ya ji addu'ar su?
Ai, wayannan shugabannin namu addu'a ita ce kawai maganin su, ita ce kawai maganin su.
Ba ka ganin wato shi ma talaka akwai rawar da zai taka? To bari mu je mu Kaduna ganin gwamna, tunda kamar da alamar mun rasa shi Malam Ibrahim, waki kan layi a Kaduna.
Ka almasi garba, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Haka ne Alhaji Musa.
To wannan kalmaci idan muka dauka, mu kaga mu a addinance, a abin da nasani bangaren addinin musulunci, an yi magana cewa da wanda ya bada cin hanci da wanda ya karba, duk Allah ya la'ance su. To amma inda a ce kaman yanda aka kafa hukumar EFCC tun lokacin Obasanjo, da aka fito da wa'annan EFCC din, an kafa ta ne kawai dan dai idan baka bin shugaban kasa kawai a cinna maka EFCC. Saboda idan muka dauka yanzu, ai shugaban kasa Muhammadu Buhari ko kuma suka suma EFCC sun ce ba a taba tara kuɗi irin na wa'annan magana wai magana EFCC kaman a Najeriya wannan karan ba. To wai da aka tara shi talakan Najeriya me ya gani na farko kenan? Shin haccin nan da ya cewa shin babu shi a cikin wannan gwamnatin? Tun da ake gwamnati ba a taba samun ƴancin hanci da rashawa irin wannan gwamnatin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ba. Saboda su sun maida shi kaman yana ganin shugaban kasa ne, amma an kafa wanda yake abubuwan da ake yi, wallahi sai ka shiga cikin gwamnati za a gani. Dan haka inda irin wannan abubuwan ne za a ce ana magana, wai shi shugaban kasa Muhammadu Buhari an dauke mai gaskiya, mai gaskiya da sauransu. To su wannan jikin jishi duk abin da za a yi cin hancin ne ya riga ya yi yawa. Dan haka magana wai cin hanci da rashawa a Najeriya kawai sai dai ka kalla, kawai mu ci addu'a dai Allah subhanahu wataala canja mana al'amari shi. Amma in dai ba haka ba, magana ta ake da rashawa a Najeriya kullun da ci gaba yake yi.
To mun gode Malam Musa da wannan ra'ayinka mai tsananin zafi. To bari mu kada katsinan dukko mu karkata zuwa Funtuwa. Ke kalla a Funtuwa?
Shabu ta dauki daga Funtuwa.
Wake to okay, muna jinka.
Gaskiya abinda zai iya kare cin hanci a kasar nan sai shugabanninmu sun tsoci Allah. Domin a gaskiya ba magana tsoron Allah cikin zuciyarsu ko kadan. Saboda haka shi ne kadai zai iya taimako ma kasar nan, in kuma ba haka ba, to a gaskiya kasar nan ta shiga hanyar rugujewa kwata-kwata. Saboda na baya me suke koyo, ai abin da suke koyo, abin da ake koya musu, ana koya musu halaye na banza na rashin tsoron Allah.
To Allah shi kyauta. Mun gode daga Funtuwa, bari mu je mu Nasarawa. Wake kalla a Nasarawa?
Assalamu alaikum, sunana Shafa Lake Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Ibrahim barka da aiki.
Kwana dubu Shafa Lake, muna sauraron ka.
To Malam Ibrahim, a gaskiyar magana shine fi sabilillahi, indai muna son mu gyaru a wannan kasa namu Najeriya, ita gwamnatin nan tunda ta zo tana maganan cewa ta zo da niyyan za ta yi gaskiya kuma za ta taimaka ma talakawa, kamata yi a ce kotu ta an kafa kotu mai zaman kanta ita kuma kotun nan da za a kafa ta ya kasance su alkalan nan ba za a samu su albashi ne na musamman ba wai zai rika shakan wani gefe ba na biyu su kuma lauyoyi ya kamata a nemi lauyoyi na musamman wanda za a zauna da su saboda duk rigiman nan yana karewa kotu ne yau mutum in ya sace miliyan dubu ina tunanin cewa an kai shi gidan kaso an ije shi kwata-kwata sati biyu an kai shi kotu za a bada bailin shi saboda haka ya kasance ita gwamnati nan tunda ta zo da bakin gaskiya to ta kawo kotu ne mai zaman kanshi yan majalisu su yi kokari su kafa wannan ina tunani in dai Allah ya sa an aka yi wannan to za a samu kan wannan lamari mu samu sauki a wannan Najeriya an ba aka bar shi wa gabaninmu ba abun da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna nan muna musu addu'a Allah ya sa su shirya in ba za su shirya ba ubangiji ka san inda za ka yi mana da su ka tashi lafiya na gode
to mun gode shafale tulimana maka lale marhaba to daga nasara bari mu je mu Bauchi wace kallai a Bauchi
Assalamu alaikum ne Amerika ne Kabiru ne Kaji ce ne dinka mun kunje za mu san gare taimakon juna na kar kuma kirfi
to mallam Kabiru muna jinka
eh gaskiya ni ina goyon bayan hanci da gawar a kawai shi a Najeriya ya kamata kowane jiha da local gamman a kafa gwamnatoci wa'anda za su kula imma matasa da ibar sauransu wa'anda za su ga kukkulawa da ma'aikatu inda ake hidimomi na gwamnati da sauransu don a samu kariya wannan yaki ne da dace yaki da sawa din Najeriya abun ya riga ya tsamari ya riga ya nisa gaskiya
to mun gode da ra'ayinka bari mu ji jihar Taraba kai ma haka wace kallai a Taraba muna sauraron ka amma ka dan daga murya kuma ka nisanci rediyon ka in ba haka ba layin ka zai katse muna jin ka
domin talakan Najeriya yana ganin mutum ba shi da kome da za a baka da samun shi a mai sai wani gwamna sai ya gani ya dawo ana zuwa shi aka samu Allah ya Allah ya kai da kan da kai da kai da kai ya zo ya ina kake wahala ya ba shi ina kake wahala ta ba shi da kaga wannan shi ke talakawa ake tsaye da rakawa Najeriya haka kuma mu talakan talaka ba mu gaba ya dukuwa ko kun ban ba shi da kai ne yayi wawo ko ba da kai ake kai rikayanga ne ga ka da rike kayanka to sai ne ko wani shugaba ne zai je shugaba ne amma ina tiya ka wannan kaman ya da shi ya tare nan a kafa a ba shi mutane a cikin tarin da shi da shi da biya sai ne ta kalle kan da yake cewa ya ne shi nan ba shi da shi
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci bari mu je mu malum fashi wace kallai a malum fashi
Idris Aminu ne Idris na Umar Kela da Kwallawa
to malam Idris muna jin ka
gaskiya ni na goye da bayan wannan ainihin tafiya da ake yi ta EFCC na goye da bayan ta saboda haka ni ina kira ga mutanen Najeriya a cigaba da yin addu'a da ba su shawarwari masu kyau domin a kore wannan cin hanci da rashawa shine kawai zaman mu lafiya mu talakawan Najeriya
to baya ga goyon bayan EFCC akwai wasu matakan da kake ganin idan aka dauka
akwai matakan da nake ganin cewa idan za a kotu za su cigaba da ainihin gabatar da shari'u sannan suna yanke hukunci daidai gwargwado duk wanda yayi ai masa kawai in ba haka ma Najeriya dan Najeriya ba
su to da alamar layin ka ya katse to kamar yadda aka ji yau mazudu'in shine wato yadda za a yaki almundahana a kasar da mai magana ya fito ko daga Niger ka fito ko daga Kamaru ka fito ko daga Najeriya ka fito muna son ra'ayinka game da yadda kake ganin za a kawar da cin hanci da rashawa to ga kira daga Zamfara wace kallai a Zamfara
sunana Ibrahim Muhammad daga garin Gusau
to Malam Ibrahim muna jinka
gaskiya maganar ki hanci da rashawa din nan abu yayi yawa ba san ma ina ne ma za a taro shi sai dai mu bangaji Allah kai mana taimako da mu da gwamnati da talakawa da kowa da kowa ya sa jarin sa akan yaki da ki hanci din nan
to ko kana da shawara kan hanyoyin da kike ganin idan aka zo za su taimaka
in magana ta gaskiya abin yayi yawa idan dan mu yayi yawa ba zai ji mai ba abin yayi yawa to wani bangare ma mutum zai kama
to wani ya ce sai dai ba a lafta mai dan ba to mun gode ma shi malami na karshe da kuma sauran da suka gabatar da shawarwarin su da suka gabata mun gode ku ci gaba da kasancewa da mu mun gode
To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar yaki da shan kwayoyin kara kuzari ta duniya ta dakatar da kasar Rasha daga dukkan manyan gasanni har na tsawon shekaru hudu. Wannan na nufin kasar za ta shiga gasar wasannin Olympic na shekara ta 2020 a Tokyo ba, da kuma gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a Qatar. Wannan hukuncin ya biyo ne bayan da hukumar ta kama kasar da laifin cusa shaidu na ƙarya da kuma shafe wasu bayanai na sakamakon binciken da ya gano wasu 'yan wasan da suke shan kwayoyin ƙara kuzari. Kasar ta Rasha na da kwanaki 21 domin ɗaukaka ƙara akan hukuncin. Duk da yake 'yan wasan motsa jiki da aka tantance ba su amfani da kwayoyi, za su iya shiga gasanni a zaman kansu ba ƙarƙashin kasar ba. A fagen dambe kuwa, mahaifin Andy Ruiz ya zargi ɗansa da yin kunnen kashi da gargaɗin da ya yi masa, wanda ya kai shi ga shan kashi a hannun Anthony Joshua ƙarshen mako a kasar Saudi Arabia. Joshua ɗan asalin Najeriya da aka haife shi a kasar Burtaniya ya kuma karɓo kamfansa uku na duniya bayan da ya doke Ruiz bisa yawan maki a cikin zagaye 12. To sai dai Ruiz babba ya ce ɗan nashi ya fafata dambin ne alhali yana da ƙiba da nauyi wanda ya wuce mizani fiye da yadda yake sa'ad da ya galaba a watan Yuni. Ya ce ya gargaɗi ɗan nasa tun wata ɗaya da ya gabata cewa ƙibarsa da nauyinsa suna ƙaruwa, kuma hakan kan iya rage masa kuzari da kuma saurin hannu. Ruiz ma ya tabbatar da haka, to amma ya ce ya yi ta atisayen da yake tsammanin zai bashi damar rage ƙibar da kuma ƙara masa kuzari a dambin. A wani labarin kuma, mai yiwuwa zakaran dambin Anthony Joshua zai fafata da takwaransa ɗan ƙasar Burtaniya Dillian White nan gaba. A can baya dai, Joshua ɗan shekaru 30 ya doke White mai shekaru 31 a shekara ta 2015. Tsohon kocin Tottenham ta Ingila Mauricio Pochettino ya koma gida a ƙasarsa ta Argentina, duk kuwa da danganta shi da ake yi da yiwuwar komawa Arsenal ko Manchester United. Pochettino mai shekaru 47 ya rasa aikin nasa na horar da 'yan wasan Tottenham ɗin sakamakon rashin nasara a wasanni. An yi tare da ɗaiɗaikun komawarsa wasu manyan ƙungiyoyi a ciki da wajen ƙasar Ingila, ciki ko har da ƙungiyar Bayern Munich. To sai dai kocin ya koma ƙasarsa, inda aka gan shi ya kai ziyara ga Maradona. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Zai da Murtala ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a takaice.
An samu rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin kwamitin shari'a a majalisar wakilan Amurka, yayin da a yau Litinin 'yan jam'iyyar Democrat da Republican suka bayyana mabambantan ra'ayoyi game da tsige shugaban Amurka Donald Trump. Sauraron ba'asi da kwamitin shari'a ta gudanar akan zargin da ake wa Trump wata dama ce ta musamman a shekaru 249 na tarihin Amurka, kuma karo na hudu da shugaban Amurka zai fuskanci tuhuma ta tsige shi. A yau Litinin, wani dan kunar bakin wake daga cikin manyan 'yan Taliban, mayakan Taliban, ya hallaka mutane tara bayan da ya tarwatsa kansa a cikin wata mota makare da ababen fashewa a Afghanistan. Harin ya faru ne a kusa da wani sansanin soji a kudancin kasar, ya kuma raunata mutane da dama baya ga waɗanda suka samu raunuka. Koriya ta Arewa ta maida martani kan wasu kalamai da shugaban Donald Trump ya yi a inda aka kira shi mara jin shawara kuma mara alƙibla. Hukumomin Pyongyang sun yi wannan furuci ne don maida martani kan wasu kalamai da Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter.
Ko da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tasle wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers wacce ta haɗa mana sautin, da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Voltic mai inkiya zanga-zanga. Ni Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa sai kuma gobe.